إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إنوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka, yammacin Laraba 24 ga watan Safar, watan biyu kenan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, na da shekara 1444, wanda ya daidai da 21 ga watan 9 shekara ta 2022. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center, wacce take Yola jihar Adamawa, tare da iyayenmu da ƴan uwa da abokanan arziki, domin ci gaba da karatun littafi mai albarka Ina ma da samartaka ta za ta dawo, littafin da babban malami fadilatu al-Sheikh al-Doktor Muhammad ibn Abdullah Zarban al-Ghamidi rahimahullah yake begen kuruciyarsa a ciki. Daga jin sunan littafin, kasancewa rubutu ne da aka yi lokacin da kwanaki suka ja, shekaru suka tafi, aka ga jiya aka ga yau, so sai ake kokarin a tattaro mana wasu daga cikin abubuwan da mai wanda ya samu kanshi a wannan hali yake fatan ina ma da zai samu komawa jiya da shekaran jiya, damar da ya samu jiya da shekaran jiya da yayi amfani da su fiye da amfani da ita fiye da yadda ake tunani, ko kuma wani sakaci da ba haka zai yi ba. To kai mai sauraro, ko dai ka zama saurayin ne, sai ka yi kokari kar ka fada cikin nadamar da wanda samartakarsa ta kare. Irin mu kenan, ko su dai kana dariya irin mu samari ɗan 20 da wani abu, 30 da wani abu, ko kuma wanda shekaru sun ja an kai 70 da wani abu, an haura shekaru, an tara shekaru da yawa. To har yanzu kana da wata dama, damar ita ce aƙalla koyaya ne akwai wata damar da za ka yi abinda zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin waɗannan ayyuka su ne abubuwan da malam ya zayyano da yawa daga cikinsu a cikin wannan littafi mai albarka, wanda martaba da darajar littafin nan ta kai ka ce kowa, kowa yana buƙatar abinda malam ya taskance ya ambata a cikin wannan littafin, musamman in muka yi la'akari da manhajin da malam ya bi wajen gina wannan littafin, shine manhajin istidlali ko haskakuwa ko shinshino ƙanshin ayoyi da ƙoƙarin tasirantuwa da su da baje su ga mai sauraro domin ya samu fa'idoji, hakanan haskakuwa da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, sai kuma wasu dunkulallun kalmomi waɗanda suke cike da gwanancewa da sanin sirrorin rayuwa da fahimtarta da ƙoƙarin nuna maka yadda ake kanakancin rayuwa domin a amfana da rayuwar kuma a kai tudun mun tsira bisa tafarkin magabata kyakkyawa tsarkakakken tafarki wanda ko shakka babu duk wanda ya ji wannan zai yi kokari iyakan yinsa ya ga cewa ya amfana da waɗannan fa'idoji ko kuma waɗannan hikimomi da darussa da karatu na musamman wanda malam ya ambata na sha faɗa sau da yawa kuma ina maimaitawa daga cikin albarkar da Allah ya yi ma wannan babban malamin namu Allah ya ji kansa shine zai wahala ka karanta ɗaya daga cikin rubuce-rubucensa komin kankantansa sai ka ji ka samu canji a cikin rayuwarka sai ka tasirantu la'alla wallahu alam yana da alaka da ikhlasinsa da neman yardar Allah shi kadai lokacin da yake wannan rubutun zaka ji rubutunsa yana taba zuciyarka sannan zaka ji cewa da kai din da kai ake da ni din da kaina da ni ake to irin waɗannan maganganun ko shakka babu tasirinsu yakan wuce duniyar sauraro da duniyar fahimta yana tsallakawa zuwa duniyar tasirantuwa da duniyar aiki wanda wannan ita ce babbar manufa wannan shine majalisinmu na 16 amma kafin nan kafin mu ci gaba akwai tambaya ta karta kwana wacce aka rubuta wanda kuma saboda yanayin alakarta da yau yana ina gani ya kamata a ce mun karanta wannan yace assalamu yace mai tambaya yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya gafarta malam amin Allah ya karbi ayyuka malam dan Allah menene gaskiyar larabgana a musulunci sai a ce mana ba a wanka a irin yau ba a shara ba a aski mata karsi kitso a bar tukunya ko ƙwaryan nono a buɗe na gaba flatin ne kenan ko tun da ya ambaci ƙwaryan nono bandirawo ne mai cin wannan yana da asali a addini menene daidai ɗin shi kamar yadda ya ce daga jin sunan larab gana kasa yana da alaka da laraba ko ita wannan larab ganan tana da alaka ne da laraba kenan ta ƙarshen watan safar watan biyu wanda mutanenmu suka ɗora mutane a kan waɗannan abubuwan da aka faɗa kar a yi wanka kar a yi shara mata kar su kitso komai a bar shi a buɗe da sauransu kar a bar shi kai a buɗe a kife saboda wasu abubuwan da ake tunani wai za su faru ko za su sauko na damuwa a cikin wannan dare ko a wannan rana ta Laraba yana da kyau mu fahimci cewa addininmu da rayuwarmu ta yau da kullum ba ni ko kai ne kawai zan zauna ko wani zai zauna ya ce ga yadda ya kamata ka yi ba Allah subhanahu wa ta'ala domin saninsa da cewa ɗan adam yana buƙatar manhajul haya alladhi yasiru alai hanyar rayuwa wacce ni da kai da mu da al'umma gaba ɗaya mu ya kamata mu bi Allah ya san muna buƙatar wannan sai ya aiko mana annabawa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist daidaituwar rayuwarmu da miƙewarta sambal ba karkacewa tana da alaka ne da yadda muka tabbatu muka haskaku muka dawwama akan tafarkin annabawa annabawan da suka tashi zuwa sai suka zo da qur'ani sai suka zo da littafai ingantattu daga wajen mahalicinsu domin su littafan nan su koya mana yadda za mu yi rayuwa a takaice wannan yana nuna maka cewa ashe rayuwarka akwai yadda ake so a yi ta akwai yadda ake so ka yi ta sannan kuma ko mai za ka yi wanda yake da alaka da kar ka yi ko ka yi to an gama fayyace maka zance an gama yin bayani baka jiran wani ya zo ya ce maka ga yadda za ka yi matukar yana da alaka ta kai tsaye da abinda Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suke so a aiwatar. gaza fahimtar wannan shi yake kai al'umma zuwa ga batar. Kuma al'ummomin baya, Yahudawa da Nasara, tafarkin da suka bi kenan suka bace. Lokacin da suka yadda cewa akwai wasu a cikin al'umma da za su shar'anta ko su ce musu su yi kaza su bi, sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da su, am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Yanzu su suna da wasu mutane da suke girmamawa, suke da suke martabawa, waɗanda suke ganin sun kai su tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala wajen shar'antawa da nuna ma al'umma abin da ya kamata su yi. Allah subhanahu wa ta'ala wannan lafazin da ya ambata lafazi ne na fushi, lafazi ne na jan hankalin mutane. Sai sa ya ce walaula kalimatul fasl laqdiya bainahum. Ma sun yi irin wannan badincin jiya da shekaran jiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yi alƙawarin cewa za a ɗaga ƙafa ba, da an dulmiyar da su, da an ɓadda su a bayan ƙasa. Amma wa innal zalimina lahum adhabun alim. Ashe ƙirƙiro wani abu a cikin addini wanda bai da asali bayan kasancewarsa bid'a zalunci ne, bi mantuqi hadhihi al-aya wa innal zalimin. Hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya aibata ma Nasara a kan yadda suke ƙirƙiro wani abu su danganta shi da addini wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai ce su yi ba. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Dama duk sanda mutum ya ɗora ma kansa abinda ba a ɗora masa ba, ba yadda za a yi ya dace da yin daidai. Rahbaniyatan ibtada'uha. Hakanan Yahudawa suka ƙirƙiro kaza, sai a ce misali duk dabbar da duk raƙumar da ta haifi ‘ya’ya guda biyar ta jero mata misali maza sai na biyar ko na shida ya yaron da ta haifa sai ya zama mace, to shi kenan duk matan duniya ba za su ci naman wannan dabbar ba, ba za su hau wannan dabbar ba, an haramta musu. Bahira kenan, ko kuma sai ka ga sun tsaga kunnanta, alama ce da cewa wannan ita ce bahira. Sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba aktharuhum la yaqilun. Ko kuma a ce duk lokacin da aka samu wata tinkiya, aka samu wani abin nan rago ko wani bunsuru misali ya yi sanadiyar ɗaukan ciki har sau bakwai, to shi yanzu ya kuɓuta hama zaharahu, ya kare bayan shi daga a haushi ya ƴancu. To da haka sai dai a bashi ya ta yawo a cikin gari ba wanda ya isa ya taɓa shi, ya zama muqaddas, ana tsarkake shi. Duk martani ga waɗannan ayyukan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul a'adhkaraini harrama amil unsayin amma shamalat alayhi arhamul unsayin nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Duk a kan jahilci ne, babu gaskiya. Saboda haka wannan shimfiɗan nayi ta ne domin ta zama fitillar da za ta haskaka mana akan abin da ya shafi abin da za a ce a yi ko kar a yi a addinance. Kana buƙatar ya zamana kana da madogara, kana buƙatar kar ka motsa sai an ce ka motsa, kar ka tsaya sai inda aka ce ka tsaya. Cewa akwai wata rana mai kaza kar ai kaza, sai a ce to ai wannan gaibu ne, gaibu kuma dole sai an sanar da kai daga ina aka samu wannan. Idan babu, to a bar mutane su rayuwarsu cikin sauki har sai an samu wani abin da yake da tabbaci daga Qur'ani ko hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata, daga nan sai a ci gaba da tafiya. Wani zai iya cewa ya haka ya duka duk abinda mutum zai faɗa hanyar hutu a rayuwa a addinance ita ce a koma masdaran al-mawthuqan, ma'ana source, mabubbuga na ilimi, mabubbuga na shari'a waɗanda suke babu kura a kansu, shine littafin Allah da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Kuma al'umma ba za ta gushe tana cikin wahala ba, matukar wani daga cikin mutane zai kirkiro wani abu ya ce wannan shine addini, wannan shine abin yi, to mun dinga shiga cikin wahala kenan. Amma in muka koma ta farkin magabata bisa koyarwar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, sai mu samu hutu, duk abinda mutum ya zo da shi ya kasance authentically yake yi, ma'ana abinda ya samo shi ne daga tsaftatacciya nagartacciyar hanya, ranan tashar kiyama aka in aka tambaye shi me yasa kai kaza, ya Allah ya zo a cikin littafinka, ya manzanka sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa kaza kaza, shikenan ka kubuta. Allah ya samu dace. A majalisin da ya gabata na 15 mun tsaya a babi na 10 wanda a cikin sa mallan yake cewa alalaita shababa yahudu yawman fa atadabbara qaulallahi azza wa jal inama da sama taka za ta dawo. Algafar ta mallan, in ta dawo me zaka yi? Sai daga cikin abubuwan da zan yi in na samu dama shine in tirce kaina in yi kokarin fahimtar suratul nasr. To ni da kai yanzu fa muna da wannan damar, yanzu gashi mallan yana cewa ina ma da zai samu damar, kuma damar ba zai ƙara samunta ba har abada tunda ya bar duniya, amma kai kana da numfashi, Allah ya haskaka kabarinsa, Allah ya dade shi, Allah ya ɗaukaka martabarsa. To kai kana da dama, to shin ka fahimci suratul nasr? Shin ka tirke kanka ka fahimci sakonnin da suratul nasr take dauke da shi, dauke da su? Shin ka fahimci abinda ɗaya daga cikin, kamar yadda mallam ya ce, ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimto cewa wannan surar ta zo ne li tukhbira an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an qurbi ajalihi wa dunuwi mautihi, ta zo ne a matsayin sako na musamman wanda sakon yake sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka kusa barin duniya. To idan an kusa barin duniya me ake yi? Sannan na biyu, manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da aka sanar da shi cewa ya kusa barin duniya me yayi, shine mallan ya faɗa, yace to tun daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yawan tasbihinsa ya ƙaru. Kaga wannan shine sakon da mallan yake so ya isar maka. Kai dattijo ne wanda shekaru sun ja, to ai definitely ko shakka babu ka kusa barin duniya. To ya tasbihinka yake, kana yawaitawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, babu zunubin jiya, babu nago, babu, amma da ajalin yazo sai tasbihi ya kawo. Ko kuma saurayi ne, kai ma ajalinka ya kusa, me ke tabbatar da ajalinka ya kusa? Baka san san da zaka tafi ba. To duk abin da yake a boye zai iya zama yanzu, yanzu zai iya zama anjima, zai iya zama gobe, saboda haka ya kusa. To kai ma kana buƙatar kalizumci tasbihi. Me yasa? To yanzu ni da kai sai mu yi tambaya, me yasa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya lizimci tasbihin? Sannan a matakin farko me yasa aka ce masa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir? Kamar ana so a ce da kai bawan Allah akwai wasu sirrika, ma'ana sirrori masu tsada, masu daraja a ƙarƙashin tasbihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalmomi masu daraja wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake tsananin martabawa da kauna, kalmar da take dauke da girmama Allah da zubewar zuciya a gabansa da runsunawar ka a gabansa. Subhanallah tare da hararo mulkinsa da ikonsa, tare da tsaftace shi daga duk wata siffa wacce akwai tawaya a cikinta, tare da yabansa da girmama shi, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi. Shi yasa lokacin da Yunus yake cikin kifi, me yace? La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minal zalimin. Da a ce akwai wata kalma ko wani lafazin da yafi waɗannan lafazza saurin a taimaki Yunus, da Allah ya masa ilhama ya ambace shi. To amma saboda martabar wannan kalmar ta kunshi tauhidi, ta kunshi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, ta kunshi juya ma ta kunshi mantawa da kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, ta yadda da ce, ta kunshi yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai zai fitar da ni daga cikin damuwata. Ta kunshi cewa ya Allah ni gajiyayye ne, banda tsimi, banda dabara, sai da taimakonka. La haula wa la quwwata illa bika rabbi wa khaliqi. Ta kunshi cewa ya Allah waɗanda suke ganin suna da ƙarfi za su iya wani abu, Allah bana ma tuno su saboda ba sa iya mun komai sai kai subhanaka subhanaka wa ta'alait. La ilaha illa ant, wannan kalmar ta kunshi kusowar zuciya, shi yasa kace la ilaha illa anta tukhatibu rabbaka liqurbika ilayhi, kana ganawa da Allah mahaliccinka saboda kusantowar zuciyarka. Bai ce la ilaha illa huwa subhana subhanahu inni kuntu min adh-dhalimin ba. La ilaha illa anta, na kusanto, na matso, na zube, na kawo kaina Allah a share min hawaye. Irin waɗannan lafuzan Allah subhanahu wa ta'ala yana son su, yana martaba mai yin su, yana farin ciki da addu'ar mai yin su, kamar yadda za mu zo mu ji a babi na gaba, babin Fatiha insha Allah. Subhanak inni kuntu min adh-dhalimin, Yunus yake cewa sarki ya tabbata gare ka ya Allah. Sarki, wani irin sarki? Sarki a wajen siffofi, sarki a wajen ayyuka, sarki da ake samu ga duk wanda ya kusanto gare ka. Ashe, gwargwadon kusancinka ga mahaliccinka, gwargwadon tsarkin da za ka samu, gwargwadon nesantarka da Allah da abinda Allah ya aiko da littafinsa da maganganun manzansa, gwargwadon rashin tsarki. Wannan yana daga cikin dalilin da ya sa waɗanda ba su yi imani ba aka siffanta su da cewa najasa ne. Innamal mushrikuna najasun, su kuma muminai fa masu tsarki ne, saboda mai kusantar mabubbugar tsarki subhanahu wa ta'ala. Subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, sai ka tabbatar da cewa ya Allah wannan abun da ya same ni yana da alaka ne da yin ba daidai dina ba na jiya da shekaran jiya. A cikin wannan lafazin akwai neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala, akwai al-i'tirafu bil-dhanb ko bil-khata, akwai yarda na kai tsaye na cewa ya Allah na yi ba daidai ba. Kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kenan daga wajen bawansa wanda ya yi ba daidai ba. To wannan lafazin na Yunus, me ya faru da bayan ya ambace shi, ya yi furuci da shi, me ya faru? Rige-rigen mala'iku wajen ƙoƙarin su tseratar da shi saboda girman kalmar da ta fito daga bakin shi, tare da tsabar kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da yarda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai zai fitar da shi. Ina shiga cikin damuwa, kana shiga cikin damuwa, muna samun kanmu a cikin halin kakanikaye. To abin tambaya, so nawa muke tasbihi? So nawa muke tasbihi? Gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya baka labarin cewa Yunus alaihi salam lokacin da ya samu kansa a cikin damuwa tasbihi yayi. Manzon tsira sallama da ajalinsa ya matso, sai aka ce masa yayi tasbihi. Kai kuma yanzu baka kana cikin damuwa kuma baka san yaushe ajalinka zai zo ba, ashe kana buƙatar kalizumci tasbihi iyakan yinka. Har Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falawla annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun. Badan Yunus ya lizumci tasbihi ba, to wallahi al-azim da ya lizumci ko da ya dawama a cikin cikin kifi. Wannan satar ansa aka baka da ni gaba daya, duk sanda wata damuwa ta yi maka yawa ka ruguza ta da tasbihi, amma zuciyarka ta cika da ganin girman Allah da runsunawa a gaban shi, da yarda da cewa shi kadai ne mai yi, tare da ganin jalalarsa da kamalarsa da kudurarsa da izzarsa. Idan aka samu wannan, to tasbihinka na kalma daya ya isa ya canza yanayin da kake ciki daga mummuna zuwa cacciyawa cikin kankanin lokaci ma baina qarfati ainin wance ba hati ha yuqallibu Allah min halin ila hali kafin kyautawa da bismillah sai kaga halinka ko halin da kake ciki ya canza darajar tasbihi a karkashin fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba tana ƙara bayyana in ka tuna cewa duwatsu da sauran halittu waɗanda suke tare da kai dabbobi duka tasbihi suke ma Allah subhanahu wa ta'ala domin a dan fasa maka ka tabbatar haka ne shine sai aka samu a rayuwar wasu daga cikin annabawa duwatsu sun yi tasbihi a rayuwar Dawud dutse ya yi tasbihi a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duwatsu sun yi tasbihi a yatsansa ma'ana wani abu ne da yake faruwa kullum baka sani ba sai aka yaya labulan domin ka ji ka sani sai aka maida labulan aka rufe amma abin yana nan tasbihin yana nan wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu komai yana tasbihi kai ne baka ganewa alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wad dawabu wa kathiru minan nas wa kathirun haqqo alayhi al-'adab tusabbihu lahu samawati was-sab'u wal-ardu wa man fihin da makamantan irin wadannan ayoyin wadanda suke tabbatar da tasbihin halittu ga Allah subhanahu wa ta'ala to kai bawan Allah kana me kalizanci tasbihi tasbihi martabarsa tana ƙara bayyana lokacin da wasu daga cikin annabawa suke ma mabiyansu wasiya da cewa kullun zamci tasbihi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya ko wane zakariya da makamantan irin waɗannan ayoyi ko lafuzza da suke tabbatar da martabar tasbihi lokacin da Musa alaihi salam ya nemi agajin Allah subhanahu wa ta'ala a karfafe shi da dan uwansa Harun daga cikin dalilan fadan ko dalilan neman wannan alfarman sai ya ce kai nusabbihaka kathiran wa nadhkuruka kathiran ya Allah ka karfafe ni da shi domin yemin allura ya karfafe ni mu karfafi juna wajen yawaita tasbihi yawan istighfari yawan ambatanka shi yasa Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa tasbihi da yawaita ambatan tasbihi da yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala suna samar da al-uns billah wata natsuwa kwanciyar hankali walwalan zuci murmushin zuci natsuwar gabbai da jin daɗi ga duk wanda yake yawaita tasbihi nashi daban ne da na wanda baya tasbihi Ibn al-Qayyim yake cewa an duba an ga abin da yake samar da irin wannan al-uns din natsuwar zuci da kwanciyar hankali sune abubuwa guda uku na farko dawamul zikr yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala na biyu sidqu mahabbatillah wa mahabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam tsananin san Allah so na gaskiya da san manzansa na uku ihsanul amal kyautata aiki duk wanda Allah ya taimake shi ya siffanta da waɗannan siffofi guda uku to yana rayuwa ne a wata aljanna wata ni'ima wata falala wacce ba wanda yake sanin wannan aljannan da wannan ni'imar sai wanda ya shige ta Allah ya azurta wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suka rage ba mu ambata ba kenan a cikin babin da ya gabata na suratu An-Nasr ko babin da malam ya kulla akan zurfafa tunani akan suratu An-Nasr sako na ƙarshe mai matukar muhimmanci a ƙarƙashin babin tasbihi a babin zikiri yana da kyau mu gane cewa duk lokacin da gaba ta shagaltu da saban Allah to zai yi wahala wannan gabar kuma ta ji saukin bauta ma Allah mun fahimta duk lokacin da gaba ta shagalci da yawan sabo to zai yi wahala wannan gabar kuma ta rika jin saukin bauta ma Allah saboda haka duk mai yawan ƙarya, mai yawan annamimanci, mai yawan gulma, zai yi wahala ya rika jin saukin zikiri da saukin saurin tasbihi da saukin karanta Qur'ani. Saboda me? Da harshen da zai bauta ma Allah da tasbihi da istighfari da tahmidi, tamjidi, tahlili, to ai da wannan harshen ne yake yawai ta ƙarya, gulma, annamibanci da watsa ta a bayan ƙasa. So sai harshen ya zama mai nauyi a bayan tasbihi da zikiri. Mun fahimta? Kunnuwan da suke yawan jin waƙe-waƙe zai wahala su rika jin daɗin Qur'ani. Idan da ake amfani da shi wajen kallon abin da Allah bai so, to wannan idan sai ganin alkhairi ya masa nauyi. Hannun da ake saba ma Allah da shi, bayan da za a yi hannun ya yi saurin miƙa alkhairi ko kuma aikata aikin alkhairi. Ƙafafuwan da ake amfani da su wajen saba ma Allah ko aje inda Allah bai so, da same ƙafafuwa za su ji wahala, za su ji nauyin. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Har zuwa ƙarshen hadisi. Saboda haka idan kana so ka rika jin saukin ambaton Allah da tasbihi, karka yadda ka rika yawaita ƙarya, in ma kayin kenan. Yawaitawa la mafhuma lahu ba, ana nufin kai kaɗan ba, kar a yi. Wanda yake yawaita gulma bayan da za a rika yawaita tasbihi. Mun fahimta? Wannan wani karatu ne mai zurfi, ba mu da lokaci ballanta namu ambaci alaƙar ambatan Allah a harshe da yanda yake tasiri a kan zuciya, sai in wata dama ta samu. قال المصنف رحمه الله تعالى ألا ليت الشباب يعود يوما فأعلم علم اليقين مقدار عظمة هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأعلم عند قراءتها أنها أم الكتاب فأم القرآن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. ولأتذكر عند قراءتها في كل صلاة أنني أخاطب ربي عز وجل ويخاطبني كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر هذا الحديث العظيم. فأين كنت غافلا عن هذه النعمة العظيمة وأين كنت غافلا عن قوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل قوله آمين بعدها في الصلاة كما قال من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. A wannan babi na 11, malam yake cewa ina ma da samartaka ta za ta dawo, to ala gafarta malam, idan samartakar ka ta dawo me za ka yi? Sai yake cewa zan yi ƙoƙarin sani, amma sani na ilmul yaqin, ma'ana ilimin da babu shakka a cikinsa, ilimin da kana ganin abin da ka ilmanci da shi kiri-kiri, shi ne ilmul yaqin. Mun sha bayanin bambanci tsakanin ilmul yaqin ko da haqqul yaqin da kuma mene? Ainul yaqin. Haqqul yaqin, ilmul yaqin da ainul yaqin. Haqqul yaqin a faɗa maka maganar da ko ilmul yaqin ka ilmantu da ilimin da yake hakika ne yaqini ne babu shakka a cikin sa haqqul yaqin wannan ilimin da ka fahimta ya zama ilimi ne na gaskiya wanda babu kura a cikin sa babu abin da yake ba daidai ba sai ainul yaqin kaga abin da ka ilmantu a matsayin sa na gaskiya kaga yana faruwa a gaban ka misali idan yanzu na ce maka misali ina da naira 100 misali kuma ka yadda da ni wannan me ye sunan shi ilmul yaqin ko na ilmantar da kai idan na ciro ka gani haqqul yaqin an samu abin da zai gasgata ran sanda ka taba kuma fa ya kai matakin ainul yaqin ain ba ana nufin wai sai gani ba duk abin da zai cire shakka ka gani ka tabbatar darin sai ba 50 ba mun gane misali shi yasa Allah subhanahu wataala yace thumma latarawunha ainul yaqin an riga an kai matakin karshe ana ganin jahannama ana ganin wuta ainul yaqin ne saboda haka babu shakka babu yadda za a yi kuma a reverse a koma ba Malam yace wannan sura mai girma zan yi kokarin fahimtar ta zan yi kokarin haska kuwa da haskenta wace sura ce al-gafar ta malam yace fadin Allah subhanahu wataala da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala ubangijin halittu gaba daya wanda ya siffanta da rahama da jin kai ga waɗannan halittun da ya halitta gaba daya mamallakin ranan sakamako ranan da kowa daga cikin bayi za a yi masa satayya za a yi masa hisabi akan abin da ya aikata kuma zai ga alkhairi ko sharri daidai a gurgurdan abin da ya aikata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta maka ya ubangijinmu mahaliccinmu sannan kai kadai muke neman agajin ka da taimakon ka ka shiryar da mu saboda haka shi yasa muke roƙon ka shirya wace irin shirya mai ka shiryar da mu zuwa fahimta da bi da dawama akan tafarkin gaskiya mai kakken tafarki ya Allah tafarkin dan dai da kai ni'ima ta musamman ga ma'abota wannan tafarkin tun daga annabawa da waɗanda suka biyo bayan su ghayril maghdubi alaihim waladdallin ya Allah ba tafarki ko hanyar waɗanda kai fushi da su ko kuma suka zama batattu malam yace fa a'lam inda qira'atiha yanzu ba wai kawai in bayyanci fassarar wannan waɗannan ayoyi na suratul fatiha ba akwai abin da zan yi shine in zurfafa tunani in tuno lokacin da nake karanta fatiha cewa annaha ummul kitab ita ce ummul kitab ma'ana jagora na qur'ani ma'ana surar da ta kunshi komai na qur'ani surar da idan ka fahimci sakon da ta kunsa to ka gama fahimtar littafin Allah subhanahu wataala ummul qur'an kama akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa an saukar masa da wata sura wannan surar saboda martabarta a attaura da injila har a cikin qur'ani babu irin wannan sura saboda matsayinta sannan kuma yace a tazakkar in tuno lokacin da nake sallah na tabbarta sallah na ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in tuno da hararo cewa ina ganawa da mahaliccina ne wannan maganar jama'a ta malam magana karatu ne na satittika wallahi alazim tuno da cewa ganawa kake da Allah subhanahu wataala lokacin da harshen ke yake maimaita ko yake murza fatiha zamu zo mu bayani a gaba kadan insha Allah sannan wa yukhatibuni ina magana da Allah subhanahu wataala mahaliccina masoyina shi ma kuma yana magana da ni me ke tabbatar da wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a hadisi al-Qudsi ingantacce wanda ya ruwaito daga mahalicinsa Allah subhanahu wataala yake cewa qassamtu salata baini wa baina abdi nisfain sallan nan da kuke yi nafila raka'a biyu da kuke yi magriba isha al-asr da salloli na raba ta ne fa gida biyu ni da bawana amma sai yace as-sala domin a nuna maka cewa ita kanta sallah gaba daya Fatiha ita ce jagora a babu sai yasa as-sala anan ana nufin Fatiha qassamtu as-sala baini wa shi yasa daga cikin sunayen Fatiha as-sala daga cikin sunayenta الشافية الكافية الواقية الأساس الكنز أم الكتاب أم القرآن فاتحة الكتاب الفاتحة ده سورة سونا كما كو وان السونا ده يشين وان السونا أكوي وان السري كو تسكى نسروري نمسمى وان ده سكي ده علاقة ده فاتحة وان ده إدن كشغ وان الرنبن to ka dinga godiya ga Allah subhanahu wataala kenan saboda abubuwan da zaka gani na kayan alatu masu siye sihirta kwakwalwa da tunanin mai karatu Allah subhanahu wataala yace idza qala al-abd idan bawana yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala sai Allah yace madalla da wannan bawan ya yabe ni ko yayi mun godiya godiya ta musamman idan yace arrahmanir rahim sai yace asna alayya abdi Allah subhanahu wataala zai ce haka so dazu da kai sallah ajmin kai raka'a biyu an fada maka haka an jima ma in zaka yi saboda haka yanzu misali wanda ya kabbarta sallah da wannan feelings din da wannan shuur din da halarto da cewa yana tattauna da Allah ne kana ganin zai rika tunanin zai da amru da kasuwa da kaza sai ba mu fahimci me ce ce Fatiha ba wallahi alazim jama'a Fatiha Fatiha abinda Allah ya taskance a cikin Fatiha wato karatu ne na illa ma sha Allah domin a fada maka cewa a cikin Fatiha akwai wasu sirrori da har ka gama rayuwarka ba za ka taba kaiwa gare su ba shi yasa aka ce kai ta maimaitawa shin ka taba tunani da zurfafa hangen nesa wai me yasa aka dinga cewa ka karanta Fatiha ka kabbarta sallah raka'ar farko Fatiha aka ce maka ma in sallar da babu Fatiha a cikin ta fahiya khidaj bakwai ni ce bata nuna ba raka'a ta biyu Fatiha raka'a ta uku Fatiha asuba kai azhar kai la'asar magriba isha kai so 17 kamar ana so a ce da kai afakaice kai ta maimaitawa kana ƙara maimaitawa ne wani kalle mai kalli wata fuska mai cika ido tana ƙara bayyana maka na fuskokin Fatiha da surorinta ana so a ce da kai kamar yadda kaji an kira ta al-ummu ummu asali a larabci uwa ko ita kuma uwa a cikin lafazin ummu akwai fa'idantar da tattaro ƴaƴa su zo su jidimi a wajenta ashe Fatiha anan ne ake tattaruwa a zube anan din nan ne mafubugar nasuwa take ashe ana so a ce da kai duk wanda babu Fatiha a cikin rayuwarsa bai da uwa ana so a ce da kai Fatiha lokacin da kake yawaita maimaitata to kana ƙara samun kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa kusanci ga Allah kuma bai ƙarewa shi yasa kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa Fatiha akwai abun mamaki a cikinta zaka iya yin shekara ɗaya kana karatu akan Fatiha wallahi baka gama ba Fatiha nan dai da kake maimaitawa Fatiha Fatiha, duk lokacin da zan yi magana akan Fatiha, wallahi Allah shine shaida ina rasa ma me zan ce, saboda girman abin da Fatiha ta kunsa. Sai kai rasa, zakai la'akari da lafazi ne ko zakai la'akari da kalmomi ne ko zakai la'akari da balagar da ke ciki ne ko zakai la'akari da yanda aka jera sakonnin ne. In ka fara alhamdu lillahi rabbil alamin, asurorin da suke kusa kul a'udhu ake cewa, ake ce da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, amma anan aka ce alhamdu, girmanta ya kai Allah ne da kanshi zai faɗi lafazin, ba zai ce ma manzansa ka ce kaza ba, alhamdu. Na biyu, ka gane cewa yabon Allah da yi masa kirari shi ma sai ka koya, saboda ka samu kusanci zuwa gare shi. Alhamdu lillahi rabbil alamin, alhamdu lillahi rabbil alamin, ba a ce lillahi alhamdu rabbil alamin ba, aka ce alhamdu. Godiyar ta zama ita ce za ta fara kutsawa cikin ƙwaƙwalwarka da zuciyarka da tunaninka. Godiya ga Allah ta zama dokin da za ka sukwana ka kai birnin sanin Allah. Shi yasa da aka buɗe godiya sai aka ce Ar-Rahmanir Rahim, sai ka yarda da ni'imar da Allah ya maka na halittar ka da samar da kai, to daga nan ne za a dasa ɗan ba na sanin Allah. In ka san Allah, ta yaya za ka san Allah? Ta hanyar sifofinsa da sunayensa. Shi yasa aka ce Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, mai rahama mai jin kai. Rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wasi'at kulla shay, ta gama komai. To amma me yasa aka sakalo kuma Ar-Rahim? Akwai sako kai kuma zuwa ga zuciyarka. In dai ka yarda da rahamar Allah da jin kansa, kai ma kana rayuwa ne a ƙarƙashin rufin rahamar Allah, to ka zama kai ma rahimun bi khalqihi, ka zama mai jin kai ga bayin Allah. So ashe akwai mamaki ga duk wanda zai kullun yana maimaita Ar-Rahmanir Rahim, amma ya zama mai tausasa, mai tsanantawa, mai kausasawa, mai zaluntar al'umma. Wannan bai fahimci ma'anan Ar-Rahmanir Rahim. Sai ka ce Maliki Yawmiddin, tabbatar da akwai sakamako, akwai ranar da za a yi hisabi. Duk wanda ya fahimci Maliki Yawmiddin, ba yadda za a yi kaga yana yawaita ƙarya, ba yadda za a yi kaga yana yawaita saban Allah, ba yadda za a yi ta zina, ba yadda za a yi yayi abin da ba daidai ba, saboda ya san akwai ran da Allah zai turke shi a yi masa hisabi. Yawmiddin, ranar sakamako. Ashe idan ka ga mutum yana kutsa madajin saban Allah, to har yanzu bai fahimci Maliki Yawmiddin, bai iya Fatiha ba. Bai iya Fatiha ba. Iya Fatiha ba shine ka rera Fatiha, baka fahimci Fatiha. Din daga cikin sir, wannan yana kadan ne daga cikin sirrorin da yasa ake ta cewa kai ta maimaitawa, kai ta maimaitawa. Ka ce Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ka ce Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ashe anan kadai rayuwarka ta isa ta canza. Maliki Yawmiddin, kalmomi guda uku sun isa su canza maka rayuwa, sun isa su sa ka rika aikata ayyukan alkhairi kuma ka rage na sharri. Shi yasa Ibn Qayyim rahimahullah a cikin littafinsa Madariju As-Salikin, littafin da Ibn Qayyim yayi katokam akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wannan lafazin kawai yayi, ba fa Fatiha gaba ɗaya ba, yayi littafi a kai. Yake cewa a daidai nan Fatiha ta kunshi wasu al-matalib al-aliya, wasu manya-manyan abubuwa waɗanda kowane mai hankali zai yi ƙoƙarin ya fito su ko ya same su. Al-matlabul awwal, abu na farko shine Ibn al-Qayyim rahimahullah yace yace matlabul hamd, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da sanin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda aka ambace shi a cikin alhamdu lillahi rabbil alamin. lafazi abu na biyu al-matlabu thani ar-rahman ar-rahim wannan lafazin ije ibn al-qayyim yana sanya zuciya ta nazo cewa kana mu'amala ne da mai rahama mai jin kai mai tausayin ka wanda yake son ka da alkhairi saboda haka ruga sheka falfala a guje ka je wajen shi anan ne zaka samu natsuwa malik yawmiddin shi kuma matsalabi ne wanda yake cewa ta shiga taitayin ka ka bi a hankali wanda kuma wannan su ne fukafukai guda biyu waɗanda ake bukata na al-khawf war raja wa yad'unana raghaban wa rahaban tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun a samu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a samu kwadayin abin da yake wajen shi dole ne a samu waɗannan a cikin zuciyarka kuma duka waɗannan abubuwan guda uku da ibn al-qayyim ya faɗa abubuwa ne da suke da abubuwa na zuciya ka koma sirrorin fatiha da ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin me dalili ne sirrin da yanzu lafazi ya koma iyaka ana so a ce da kai tafiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tana buƙatar guziri tana buƙatar abinda zaka yi amfani da su dinka isa wajen Allah zaka yi guzirin godiya ga Allah godiyar me godiyar samar da kai ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون توحيد الربوبية سنن الله سبحانه وتعالى تبنغرا سنن أي كنسا إن أكسامونا سي أسامو سنن الله سي أسامو يردادشي أمسأين abun bauta tare da tsoron abin da zai faru a fagen kiyama wanda wannan shi yake wajabta bauta ma Allah subhanahu wataala to da an samu wannan kana cikin tafiya ne ka kai matakin iyaka yanzu ka matso kana ganawa da Allah shi yasa lafazin automatically sai ya koma daga lafazin wanda kamar baya nan ya koma lafazin wanda yake magana da shi saboda ka samu guzarin alhamdu ka samu guzarin arrahmani ka samu guzarin arrahim ka samu guzarin maliki yawmiddin sai ka samu baiwa da falalar iyaka mun fahimta iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai kadai muke bauta maka muke bauta ma anan akwai wasu sirrori da yawa daga cikin sirrorin akwai tabbatar da cewa duk wanda ya fahimci Fatiha bayan da za a yi riƙa riya duk mai riya bai gama karatun Fatiha ba ƙwarai da gaske duk mai riya har yanzu bai fahimci Fatiha ba duk mai riya kullun yana maimaita abinda ba haka yake yi ba yana cewa iyyaka na'budu kuma ƙarya yake ka ce kai Allah kai kadai kake bauta ma kuma kai abu dan neman yardan mutane ashe baka fahimci iyyaka na'budu ba daga cikin sirrorin ba kwa ganin an ce iyaka na'budu kai kadai muke bauta mawa yana fa'idantar da shumuliya jama'a ku zo mu hadu mu bauta ma Allah Fatiha ashe tana tattaro jama'a Fatiha tana dinke baraka Fatiha tana sa mu zama tsintsiya madaurin ki daya ashe akwai sirri a cikin Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wannan lafazin yana fa'idantar da mu cewa gurgudan yanda ka san Allah gurgudan yanda kake bauta masa gurgudan yanda za a lullube ka da taimako ashe al'umma lokacin da ta juya ma baya ta juya ma Allah baya da umarninsa ita ma sai Allah ya juya mata baya nasullaha fa nasiyahu amma in muka bi dokokin Allah muka yi abinda Allah yake so muka bauta masa irin bautar da ya yadda da ita sai Allah ya kawo mana agaji da taimako farkon Fatiha zuwa nan yana koya maka yadda zaka roki Allah
daga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu daidai nan to lafazin iyyaka nasta'in me yasa tun farko ba a ce suratul fatiha ayar farko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba ko kuma ma me yasa ba a ce ayar farko a fatiha iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu ya rahman ya rahim alhamdulillahi rabbil alamin sako ne a babun roƙon Allah in ka zo roƙon Allah bawan Allah kai godiya ga Allah akan ni'imomin jiya da shekaran jiya da ni'imomin yanzu shimfidar farko ka kai ma Allah kirari ka ambaci sifofinsa da sunayensa ar-rahman ar-rahim sannan malik yawmiddin a samu zubewar zuciya rinsunawarta a gaban Allah Allah ina tsoronka Allah 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 to iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anan ne in ka fadi wannan sai Allah ya ce hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al wannan na bawa na ne kuma an ansa masa an ba bawa na abin da yake so mahalicin sammai da ƙasai yake mai da ansa zuwa gare ka ya ce karka damu shakurin mun ka an biya maka bukatu Fatiha ko kana yin ruqya da ita kanka na ciwo zazzabi ya rufe ka ka ɗibi ruwa ka karanta fatiha kafa bakwai ko kafa tara ko kafa uku ko kafa biyar ka sha kana wannan baka yi har yanzu baka fahimci fatiha ba shi sai paracetamol da panadol da adol da wani ma panadol extra yake sosai wallahi ku tuno da hadithin Abu Sa'id al-Khudri sun zo gari suna neman a ba su masauki a ba su liyafa na bako aka ki suka koma gefe can sai gashi ta Allah ba ta ƴan garin ba yadda ake cewa sai ga sarki maciji ya sare shi Salim kamar yadda Larabawa suke faɗa akwai dalili ba lokaci ba lataran faɗa bi ma'ana alladiq suka zo sai gashi kuma an rugo a guje kun san bako so da yawa na zuwa da albarka cikin gari aka ce a je wajen waɗancan bakin ko suna da magani Abu Sa'id al-Khudri ya gyara kafada ya ce eh zan yi ruqya shi yasa ko tafiya kake yi in ka wuce majalisa ka wuce mutane kai musu sallama kada ka je motar ka ta faci a gaba su wuce su ce ɗazun nan ya wuce wallahi ka ko kallon mu bai yi ba saboda haka ku kyale shi ka riga gaida mutane Allah ko ba dan bayan ladan sallama ko din baka san me zai faru ba shikenan Abu Sa'id al-Khudri ya zo ya karanta Fatiha yace to kai sharadi ma yanzu ba neman wajen zama muke ba sai an bani lada kace karka damu zamu baka wani adadi mai yawa 50 70 dari na akuyoyi da tumakai yace to yanzu kuwa ya karanta fatiha ya tofa sai gashi kamar an cire zare daga cikin gari an cire ciwon kawai sai ya mike to da yake yan makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba su yadda su ci kwabo ba sai sun samu stamp na annabi sallallahu alaihi wasallam ina wanda yake cin dukiyar da bai san daga wace alƙibla ta fito ba aka koma aka ce ba abinda zamu taba ba rabo sai mun koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yayi dariya yayi murmushi murmushi na jin dadin cewa Abu Sa'id al-Khudri ya fahimci Fatiha sai cewa ma adraka annaha ruqya su'al ta'ajjub ya akai dama ka sani a shekaratin ya zo nan manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku ci ku more ni ma a bani rabo na domin ya tabbatar da cewa daidai suka yi saboda haka kaga mutum an rasa gane ciwo zazzabi ya rufe ka kuma ba za ka karanta fatiha ba ibnu al-qayyim rahimahullah yake faɗa yake cewa a tafiyarsa ta hajji da yayi wanda a cikin wannan tafiyar ya rubuta littafin sa na zadul ma'ad yake cewa akwai lokacin da ya samu kansa a garin makka sai ya dinga wani tsananin ciwon kai da ya rasa gane alqiblarsa yace wallahi abin da ya dinga yi shine kawai sai ya ɗibi ruwan zamzam sai ya karanta fatiha kafa bakwai ko tara a cikin ruwan sai ya sha sai yake cewa na ina ganin abubuwan ban mamaki na saurin warakata da nake samu bayan shar wannan. Yace tun ina yi 1 2 3 sai naga duk sanda nayi zan warke sai na fara fada wa mutane, su ma mutane da na dinga fada musu sai suka dinga yi min bishara cewa in sun yi fa suna warkewa. Amma ya akwatin zuciyarka yake sanda kake karantawa? Kayi tare da halarto tattaunawa da mahaliccinka, tare da sanin girmansa, tare da halarto buwayarsa da izzarsa da mulkinsa, da rinsanawar zuciya da tsoransa, da cewa iyyaka na'budu ya Allah bana tuno maganin ku, kai ne nake neman ka warkar da ni, ka sha ka gani, zaka ga abun ban mamaki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kana roƙon Allah shiriya, kana neman Allah ya dora ka akan tafarki. Ya Allah na yarda da hanyarka ita ce hanya mai bullewa. Ya Allah ni duk abinda nike so a rayuwar nan bai wuce in samu shiriyarka ba. Wannan lafazin na ihdinas siratal mustaqim in ka alakantar da shi da farkon sura yana nuna maka ashe alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, duka suna ma meye hidima? Me suke mai hidima? Ihdinas siratal mustaqim. Ashe ka san Allah, ka san Qur'ani, ka san hadisi, ka san kaza, to a samu ihdinas siratal mustaqim, a samu shiriya. In ba a samu shiriyar ba an samu matsala. Wani zai ce to Fatihar tun farko alhamdu da aka san Allah ba aka yi bauta masa da aka san sunayensa da sifofinsa ba a samu shiriya ba? An samu shiriya amma ba a ambace ta ba, saboda haka wannan shiriyar ita ce shiriya ɗin asali wacce aka yi mata stamp. Shiriyar farko na godiya ga Allah eh shiriya ce, amma da za ta kai ka zuwa shiriya ta biyu, kuma shiriyar farko ba za ta zama shiriyar gaskiya ba har sai an samu ta biyu. Kaɗan daga cikin abubuwan ban mamaki na Fatiha kenan jama'a. Sai ka koma babin tartibin yanda aka jera. Muna da lokaci? To in ga laifin masu lokaci ne ba laifina ba. To ina ganin zai yi kyau a ƙarasa ko a majalisi na gaban Allah ya kai mu, sai mu ƙarasa wasu ɓangarori daga cikin abubuwan da suka shafi Fatiha, wanda yana da kyau wasiyan da zan mana mu yi ƙoƙari mu gina zumunci tsakaninmu da Fatiha jama'a. Ka gina zumunci, wallahi Fatiha tana sa farin ciki, tana sa natsuwa, tana tafiyar da damuwa, tana sanya izza da ƙuwa. Duk wanda ya fahimci Fatiha wallahi zai girmama kowa, amma baya ganinsa wani abun tsoro, kowa ya shi. Kana cewa Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, sannan ka riƙa ganin wani yana firgita da shi, waye? Ƙuwa wa sidqul azima wa rababatul jash take bayarwa, ƙarfin zuciya da taurarewarta akan gaskiya. In ka fahimci Fatiha, wannan kaɗan ne daga cikin sirrorin da ya sa aka ce kai ta maimaitawa. Saboda haka da ka kabbarta sallah, ka tuno da wasu daga cikin waɗannan ɓangarori. Sallar da aka tuno da waɗannan ɓangarori lokacin da ake karanta Fatihar ta, to ita ce sallan da tanha anil fahsha'i wal munkar. Ita ce sallan da in ka kabbarta ta sai ka ji ka rage nauyi, kamar da ka ɗauko wani dutse ne yanzu da kai sallah ka ji natsuwa. Saboda me? Ka gana da mahaliccinka. Mun fahimta? Allah ya azurta mu da fahimtar Fatiha. Aka ce fa walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Allah ya fahimtar da mu Fatiha. Allah ya azurta mu da kusantar sa subhanahu wa ta'ala da ilimin da ya sanar da mu ko zai sanar da mu a cikin ilimin Fatiha. Allah ya bamu, ya sanya mu daga cikin waɗanda Fatiha za ta ce ta ranar tashi alkiyama. Ya Allah muna ƙaunar wannan surar taka. Ya Allah mun san kana son Fatiha, shi yasa muke son ta. Ya Allah da ka zaɓi Fatiha ka ba manzanka kyautar da ka fifita shi da ita ya Allah tana da daraja a wajenka ya Allah ka bayyana albarkar Fatiha a cikin rayuwarmu ya Allah ka sanya Fatiha ta zama tsanin da zamu kusance ka ya Allah ka sanya Fatiha ta zama kariya gare mu a cikin rayuwarmu alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.